بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wanda yau muna cikin wuni na 16 kenan cikin watan Ramadana na shekara ta 1446 daidai da lissafin 16 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gabatar da darussa ga iyaye mata na muhadarori na watan Ramadana. Allah ubangiji ya samu dace. A yau matashiyar muhadarar mu ta ita ce mace a tsakanin musulunci da gwagwarmaya. Wato muna so mu duba zuwa ga yadda musulunci yake kallon mace da irin matsayin da ya bata da kuma bambancin matsayin da musulunci ya ba mace da irin matsayin da ƴan gwagwarmaya wato ƴan feminism masu gwagwarmayar ƙoƙarin kare haƙƙin mata kamar yadda suke cewa irin yadda suke kallon ɗiyamarsu. A farkon al'amari yana da kyau mu sani cewa kafin zuwan musulunci al'ummomi mabambanta waɗanda suka rayu a duniya suna da kallo iri daban-daban da suke wa ɗiyamarsu. Akwai da suke kallon mace a matsayin abin siyarwa kamar yadda yake a dauloli irin na Roma da Farisa da ire-irensu wanda mace ta kasance abin siyarwa ce. Mutum yana iya ya sai da ɗiyarsa, ya sai da matarsa, ya sai da mahaifiyarsa, ya sai da ƙanwarsa, ba komai ba ne. Wato ya ɗauke ta ya kai ta kasuwar bayi ya sayar. Haka nan a ƙasashen Larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance su ma ba su ɗauki mace a bakin komai ba. In an haifi mace to abin Allah wa dare ne, abin nadama ne. Idan mutum yana da ɗiya mace akwai waɗanda suke ma iya zuwa su turbuɗa ta cikin watan ƙasa da ranta. Sannan mace ba ta da ƴancin mallakan wani abu ko ta yi kasuwanci ta samu wani abu ko ta mallaki dukiya ta hanyar gado idan mijinta ko babanta ko ɗanta ya rasu. Duk wannan ba ta da ƴanci sai yadda aka yi da ita. A wannan halin na rashin girmamawa da rashin ganin daraja aka musulunci ruwaitar da Larabawa da sauran al'ummomi suna mu'amalantar mace mu'amala mai ban wahala. Da addinin musulunci ya zo sai ya kawo tanaje-tanaje wanda za su bai wa iya mace mutunci da girmamawa. Daga ciki akwai musulunci ya hana a cutar da ita ko a zalunce ta ya mayar mata da matsayinta na ɗan adam ya nuna cewa da ita da namiji duk ɗaya ne. Kamar da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ya ku mutane Allah ya ce mun halicce ku ne daga namiji ɗaya da mace ɗaya kuma halicce ku ne jinsin maza da jinsin mata wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku zama dangi-dangi da ƙabilu. A cikin hadisin al-Imamu Abu Dawud da Ahmad da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da Aisha ta rawaito innan nisaa shaqa'iqur rijal, lallai su mata suna matsayin ɗan uwa ne kamar shaqiqin ɗan uwa, wato wanda kuke da equal rights, wanda kuke da dama da matsayi iri ɗaya, babu kamar ɗan uwanka da kuke shaqiqi. Babanka baban shi ne, mamanka baban shi ce, danginka dangin shi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innan nisaa shaqa'iqur rijal. Sannan musulunci ya bai wa mace dama ta yi tarayya da namiji a cikin duk ayyukan alkhairi. Idan namiji ya yi aikin alkhairi zai samu lada, haka ma idan mace ta yi aikin alkhairi za ta samu lada. Kuma yana idan namiji ya aikata aikin barna za a rubuta mashi gwargwadon zunubin da ya cancanta, haka nan ita ma za a rubuta mata gwargwadon abin da ta cancanta na zunubi in ta aikata zunubi. Allah yana cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu cikin suratul nahl. Wanda duk ya aikata aiki nagari yana mumini, namiji ne ko mace, man amila amalan salihan, man amila salihan min dhakarin aw untha, wanda ya aikata aiki nagari yana namiji ko mace ba bambanci, kowa ya aikata aiki nagari Allah zai bashi sakamako irin wannan nagari. Haka nan a wajen azaba ga wanda ya zinubi, Allah yana cewa cikin azabu yu'adhiballahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikat, Allah yadda zai azabtar da munafikai maza, hakan aka samu munafikai mata suka yi aiki irin na waɗancan mazan, za a yi musu azaba daidai wa daidai. Yadda Allah zai azabtar da mushrikai maza, haka aka samu mushrikai mata, su ma haka Allah zai azabtar da su yadda ya azabtar da waɗancan. Saboda haka namiji yana da tarayya da mace, mace tana da tarayya da namiji wajen yin ayyukan alkhairi, ta samu ladan alkhairinta, ko kuma aikata ayyukan da ba na alkhairi ba, ta samu zunubi yadda namiji yake samu. Kaga wannan daidaitawa ce. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya haramta yi wa mace kallon wata dukiya da za a iya gada. A da a jahiliya, idan mutum ya rasu, yadda ake gadon kuɗinsa da gidajensa da abin hawansa, za a kuma sai a samu wani wanshi ko ƙaninsa ko ɗansa ba, sai kawai ya gaje iyalan, in ban da mahaifiyarsa ba wadda zai ɗaga wa ƙafa. Shi ne Allah yake cewa ya allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, baya halasta gare ku ku gaji mata. Idan mace mijinta ya mutu ba kayan gado ba ce ita, ita mutum ce kamar kowa, tana da daraja kamar yadda kowa yake da daraja, babu wanda ya isa ya ce kawai ya maida ita ƙarƙashinsa saboda wai an mutu an ban mai ita. Duk wanda yake santa sai ya bi dokar da shari'a ta lissafa, sai ya jira ta taya mijinta ta kaba ta gama, sannan kuma sai ya nemi consent ɗinta, sai ya nemi yardarta, kuma sai an ɗaura mata aure da waliyi da sadaki da komai, yadda ake auren kowace mace, saboda ta gamu da jarabawar mutuwar miji ba ta zama abin wulaƙantawa. Haka Allah Maɗaukakin Sarki ya kare wa mace wannan haƙƙin nata. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya wa mata haƙƙi na gado, da can ba a ba su gado, a wannan al'ada ta maguzanci ba a san a ba mace gado ba, amma sai Allah ya zo ya sanya gado, yake cewa alal misali faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. كفن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله يشي مزا سنا دربو سنني أبند إياس كبريكم كسرتا. Hakanan mata ma suna da rabo sananne a abin da iyaye suka bari kuma kusanta. Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasur, a samu da yawa ko a samu da kaɗan ya danganta ga abin da aka bari, ya kuma danganta ga matsayinta a cikin wannan gadar, wato dangantakarta da wanda ya rasu. Allah ya ce nasiban mafruda, rabo ne wanda Allah ya riga ya raba ya bata. Saboda haka idan mutum ya mutu ya bar mahaifiya, tana da gadar ɗanta. Idan mutum ya mutu ya bar uwa, yana ya bar ƴa, tana da gadon mahaifinta. Idan mutum ya mutu ya bar yaya ko ƙanwa, tana iya cin gadon ƙaninta ko wanta. Duk wannan suna iya cin gado da gwargwadon abin da Allah ya ce a basu. Haka ne idan mutum ya mutu ya bar mata aure ko matan aure, suna da gadon mijinsu, za a cire musu abin da shari'a ta faɗa, kamar yadda Allah yake cewa waje لرجال نصيب مما ترك الوالدان لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شيء مكرم تقول فإن الله يوصف الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك الله ورجال نصيب مما ترك واتو ماذا سنة دقادو ديون نمتشي الرجال نصيب مما ترك الوالدان نتيمة وانا آية يسيكم الله في أولادكم الله ينا مكو yana kafa muku doka fi auladikum game da ƴaƴanku mazansu da matansu lizzakari mithlu hadhil unthayi namiji idan yana cikin ƴaƴa in za a bashi gado yana da ƴan uwa mata to abinda aka ba mace shi sai a ninka mishi wannan haka Allah ya tsara haka ya faɗa haka kuma za a yi kuma shine doka Allah lizzakari mithlu hadhil unthayi sai Allah ya ce fa in kunna nisaa idan ko ƴaƴan mutum mata ne zuriyar fawqas na taini biyu ko sama da biyu shine ma'anar fawqas na taini ba su da dan uwa namiji Allah ya ce falahunna thulutha ma tarak za a ba su wato biyu bisa ukun abinda baban su ya bari to haka mata aure tana iya cin gado na ɗaya bisa hudun dukiya idan ba a bar ɗa ba ko ta ci gado na ɗaya bisa takwas ɗin dukiya idan an bar ɗa saboda da uwa da ƴa da mata aure da ƙanwa ko yaya duka suna cin gadon ƴan uwansu da suka rasu ba za a hana su cin gado da Allah maɗauki suke rubuta musu wanda a da can ba a ba su ba ma a tunanin ya kamata a ba su sannan Allah maɗauki sarki ya bata ƴancin zaɓen miji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a cikin hadisi yake cewa wato al-bikru tusta'adhin wa iznuha sumatuha za a tambayi mace budurwa in za a yi mata aure sai an tambaye ta kina son wani ba a yin auren dole irin yadda ake daɗin shari'a ta hana sai an tambaye ta ko tana son shi ko ta yadda ta rayu da wannan a matsayin abokin rayuwarta sai an samu consent ɗinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idnuha sumatu izininta shine ta yi shiru in ta yi shiru ya nuna cewa tana son shi idan ba ta son shi za ta yi magana ya ce la wala tunkahu ayyumu hatta tusta'mur hakanan ita ma bazawara ba za a yi mata aure ba har sai an yi shawara da ita hatta tusta'mur wato ita shiru ba zai wadata ba har sai an ji ta bakinta wanda a da kuma a jahiliya to kawai kowane kasgi aka ga dama sai a ɗaura mace aure da shi ba ta ma san shi ba ba ta taɓa ganinsa ba sai ran da kawai aka kawo ta gidan za ta gane wane shari'a ta hana a yi wa mace irin wannan auren ta hana abin da ake cewa a cikin al'adarmu auren dole wato wanda za a tursasa wa ɗaya mace tana so ba ta so dole sai an auren mata da wanda aka ga dama to an hana wannan duk da musulunci ya bata ƴanci ya bata kulawa sannan aka bata haƙoƙi na zamantakewa a wuri haƙoƙin nan da suka haɗa tun daga faɗin Allah maɗauki sarki wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su rayuwa ta girmamawa da kyautatawa da sanin ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a aikin hajjin shi na ban kwana yana cewa istausu bin nisa'i khaira ina yi muku wasiya da ku aikata wa mata alkhairi da ku yi wa junanku wasiya da ku yi wa mata kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta wannan umarnin sannan ya umarni da cewa a yi haƙuri da su a tausaya musu kar a ce komai suka yi sai an mayar musu duk wannan a cikin abin nan kyakkyawar rayuwa ke wa ashiruhu bil ma'ruf sannan aka bata wasu haƙoƙi a cikin auren na dole cewa kai namiji kai za ka kawo abinci kai za ka nemi wurin da za a zauna kai za ka ba da sutura duk abin da ya kama na hidima da larura yana ƙarƙashin kai sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ce sadakinta a ɗauka a bata a da can a jahiliya mutane suna cinye sadakin ‘ya’yansu ko abun walicinsu idan mutum aka bashi wato walicin wata ɗiya da an kawo sadakinta to kawai sai ya yarda ciki a kansa ko kuma ɗiyarsa ce ma ba za ta ga kalan sadakin ba Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla ku bai wa mata sadakinsu cikakke idan aka kawo sadaki aka ce na wance ne to kuɗinta ne a ɗauka a bata kada wanda ya cinye mata Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla sannan duk da Allah maɗaukin sarki ya halasta wa namiji ya wuri mace fiye da daya yi ta'addud amma sai aka saka dokoki doka mafi girma shine sai in zai iya adalci wajen rabon kwana da kulawa da abinci da kulawa da mutuntawa wanda dubba zai iya haka ba Allah yace bayin khiftu Allah ta'adilu fawahida idan ba za ku iya yin adalci tsakanin mata biyu uku ko hudu ba Allah yace to ku tsaya a auren guda daya kawai wannan shine abu na farko abu na biyu bayan adalci kuma ya zama yana da karfin tattalin arzikin da zai iya kula da shi sai wanda yake da wadatar da zai iya kula da mace fiye da daya sanai halasta ya wurta biyu haka ta uku haka ta hudu wannan jidda an halasta wa maza amma sai aka saka dokoki da za su dinga guiding din wannan wato setting din yayin da a da kuma a jahiliya mutum yana yin auren duk iya yadda ya ga dama har yanzu akwai kabilu da al'adu waɗanda suke auren mata da yawa wani ya auri takwas wani ashirin wani sha shida wannan kaga ya zama hauka saboda ba zai iya biyan bukatunsu ba zai iya sanin ma halin da suke ciki ba ba zai iya ba su tarbiyyar da suke bukata su da ƴaƴan ba saboda haka sai aka saka adadi iya hudu wanda a ɗabi'ance namiji lafiyayye wanda yake da wadata yake da karfin hankali yake da karfin tunani zai iya manajin mata guda hudu maximum mafi yawa idan bai kai haka ba babu laifi musulunci ya bada wannan kimar wannan darajar ga ƙiyamar sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya rayu da mace guda biyu ya zalunci ɗaya daga cikinsu ranar alkiyama zai zo taron alkiyama da rabin jikin shi ya shanye zai zo da paralysis taron alkiyama duba izuwa ga cewa wannan mutumin azzalimi ne bai iya yin adalci da kankanin iyalan shi ba duk wannan abubuwa ne da musulunci ya kiyaye ma ainihin wato mata sannan kuma musulunci ya ce ita wannan matar ita ce mai kula da gidan mijinta wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita mai kula ce da gidan mijinta an ba ta iko ta zama ita ce in charge na gidan har shi ma ya yarda haka sai ka ji yana ce mata uwar gida wato ita ce in charge na gidan ya yarda yawwa gidan sai da ta yi da shi saboda ita ce in charge din gidan wannan yana cikin abin da musulunci ya mace na ta goma shi sannan idan girma ya kama ta ko aure ya kare saboda rasuwa ko wani dalili haka aka ce kuma ƴaƴanta su ci gaba da kula da ita su mata da'a su mata biyayya su ba ta duk kula take bukata har ta gama da duniya lafiya wato a lokaci daban-daban musulunci bai bar mace ta zama haka tana kula da kanta ba uba zai yi iya na shi bayan ta yi aure miji ya yi iya na shi bayan aure ya kare ƴaƴa su iya na su wannan shine ideal situation daga cikin girmamawa da musulunci ya mace shine da ya mata sutura ta musamman jilbab a da can a cikin al'ummar larabawa din ma da wanda ba larabawa ba ba sa lulluɓa jikinsu mata ba sa lulluɓa jikinsu suna fita ne kawai yadda ya sawwaka wanda ta yi ƙoƙari ita ce mai samun gyale ta ɗan rufa amma duk yadda ya sawwaka haka suke fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya fara wahayi da ya zo ya fara karantar da wahayin da Allah ya aiko shi sai Allah madaukakin sarki ya ce mai cikin abin da ya ce mishi ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna yace ka ce wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su dinga kusanto da jilbabinsu kar a dinga gane su idan sun zo wucewa Allah madaukakin sarki ya ga musu wannan sannan Allah madaukakin sarki ya hana su kwalliya wanda za ta bayyana ga ajani wato ga waɗanda ba ɗanta ba mijinta ba babanta ba aka na ta bayyana duk wani abu na kwalliya duk da musulunci ya halasta wa mata su yi kwalliya kuma ya ambaci kwalliya a matsayin ɗaya daga cikin sofinsu da Allah yake cewa ainihin wato yana siffanta mata yake cewa awman yunshau fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin yanzu waɗannan da aka halicce su tare da kawalwalniya tare da kwalliya wanda kuma an zo musu ba sa iya yin bayani dalla-dalla a zo musu tana da hujja kuma ta kasa yin bayani ta kuka saboda matantaka kaga Allah ya bayyana cewa daga cikin zuwansu akwai kwalliya, amma sai Allah ya ma kwalliyar nan ka'ida. Kwalliyar mace shine na farko dai, kada ta yi kwalliyar da zai sa ta yi kama da kafirai ko kama da maza. Sannan kuma kada ta bayyana kwalliyar nan sai ga mutanen da ya halasta su gani. Wato duk abin da mace san za ta yi a matsayin ƙarin wani tagoma shine a jikinta na ƙunshi ko jambaki ko wani sutura na musamman ko makamancin haka, bai halasta ta dinga yawo da shi a gari ana gani, sai dai ta bar shi don iyalan gidanta su ne kawai halasta su gani. Haka in za ta fita to ta saka jalbabi, ta saka sutura wanda yake na mutunci. Wannan sutura wajibi ne ya cika sharuɗa guda takwas, kamar yadda malamai suka tantance waɗannan sharuɗa daga cikin adabiyat na musulunci, daga cikin hadisai da ayoyi. Sharaɗi na farko, wajibi ne zama hijabin nan ya suturce jikinta gabaki ɗaya tun daga sama har ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi ba sabbin mata wannan umarnin, har suka zama wasu daga cikin suna ɗauko bargo ko zanin gado siyafa a kansu su dinga tafiya. In an hango su daga nesa sai a ɗauka bukka ce take tafiya. Haka sai ya suturce gabaki ɗayan jiki, sai ya zama cewa ba tufa ne na gayu ba, wato shi kanshi ba kwalliya ba ne. Da haka dole ya zama plain yadi, sannan ya zama cewa bai yi kama da sutura kafirai ba, wanda da zaran an gata za a ga wannan ta yi shiga irin ta arna, to kai kama da haka. Sannan bai yi kama da kayan maza, duk kayan da idan an gani za a ce wannan ta yi shiga irin ta maza, to ban da shi. Sannan ban da transparent, banda shara-shara shine sharaɗi na biyar kenan ko? Kada su sa shara-shara, ta saka mai duhu wanda ba za a ga jikinta ba ta ciki. Sannan kuma ta saka mai faɗi, akwai kuma fadfad. Bayan kasancewar shi non-transparent, dole kuma ya zama yana da faɗi yadda zai lulluɓe jikinta ya hana wasu sassan jikinta su bayyana. Sannan kuma kai ya zama thawbu shuhura, wato wani irin tufa wanda ake sawa. Aka ce thawbu shuhura shine tufa wanda mutum yake sawa don ya bambanta da mutane, saboda an gan shi a dinga kallon shi, ko dai saboda tsananin tsadar tufafin, ko kuma saboda tsananin arhasa, ko kuma saboda ɗinkin da aka yi masa wanda ya saba da wanda aka saba gani, unusual abin nan, wato design. Duk mutumin da yake so ya sa kaya wanda idan ya wuce sai an dinga labarin shi, Allah ya zala sai su yake cewa to ya tanaji ranar alkiyama za a sanya mai kayan da kowa sai ya gan shi kayan ƴan wuta. So da haka da maza da mata duka ba a so mutum ya dinga sa kaya wanda za a dinga kallon shi ya zama abin kallo. Wannan bai nufin hana sa sabon kaya, duk mutane sa suka sabon kaya, har ma akwai addu'a sa sabon kaya idan mutum ya saka, yanda cewa shi sa sabon kaya ba haramun ba ne. Amma abin da ake gudu shi ne mutum ya sa kaya waɗanda aka musu wani design ko wani tsari wanda dole idan mutum ya wuce sai an kalle shi. Alal misali, yanzu a ce sai ga mutum kawai da wando gajere a cikin mutane kamar ɗan ƙwallo, haka wannan dole sai an kalle shi. Din da mutum zai wuce cikin gari haka da gajeren wani babban mutum, ya zama abin kallo. Ko mace ta saka wani sutura, wani kala, ko wani yanayi, ko ta mishi wani ƙari, ko wani attachment wanda duk in ta wuce sai an ganta, ko kuma ta saka abin da zai dinga jan hankalin mutane zuwa gare ta, shine kamar wala yadribna bi khumurihinna yu'lamu ma yukhfina min zinatihinna, kata dinga buga kafafunta a ƙasa ta saka munduwa ko wani abu don a gane ta zo wucewa. Za kuma duk wani abu zai ja hankalin maza zuwa gare ta, kamar sanya turare wanda za a ji ƙanshin shi, kamar yawan surutu da magana da karara, kamar cin cingam ana tafi ana kakakas kakakas, dole za a juya a kalle ta. Duk wannan babu kyau. Wannan a take cike nan game da suturar da aka ce diya mace ta saka. Sai ya cika waɗannan sharuɗan, sannan ake kiran shi da suna hijabi, hijabi da ake sakawa. Abin da ya halasta kawai ta bayyana a jikinta shi ne fuska da tafukan hannaye. Shi ma fuska da tafukan hannaye babu laifi idan an saka safa, babu laifi idan an saka niqab, an rufe duka ƙarin falala ne. Saboda haka mace tana da wannan kimar an ba ta hijabi saboda ta yi mutunci, kamar da Allah yake cewa zalika adna an yu'rafna, wannan ya fi kusa da a san su cewa mata ne masu mutunci, matan musulmai. Da zaran an ga mace da hijabi, an san wannan mace ce ta cikin al'ummar musulmai ta anguwa kaza sannan mace ce mai mutunci ta san mutuncin kanta hasali a yanzu zamu ga cewa ma mata wanda ma ba su da mutunci wasu saboda su tsira lafiya sukan sa hijab har kirista akwai mata wanda suke marasa kirki ne marasa daraja amma idan sun zo fita za su yi wata anguwa ko abu makamancin haka saboda tsaro sai su dauki hijabi su saka za a je biki ko za a je wata badala idan an je wurin badala sai a cire hijabin kuma a saka a zaka ayi shakiyancin da za a yi in za a fito kuma a sake mai da hijabin to har kirista suna yin wannan kin ga wato sun san cewa an gansa da hijabi to za a girmama su za ki ga yarinya tana fita yawon dare tana rashin jin magana amma to shigowa anguwa sai ta saka hijab ne kuma a kama ta ai mata hukunci sai yan banga su raka ta har gida a ce wata ustadi ya ce ta dawo daga musabaka a raka ta har gida kin ga ta samu albarkar hijabi saboda haka mu kiyaye ya ku iyayenmu mata wannan irin fita da ake yi a sa a tamfa a kashe dauri ko a sa ma English wears da ake sakawa ana ko wani mayami ana ce mishi gale a lallaba bai rufa komai ba ana ganin komai see through ko kuma a sanya turare ana tafiya kanshi na bin gari ko a sanya takalmi mai kwas-kwas-kwas din da aka taka ana jiyoki ko kuma kina tafiya kina karara kina surutu ko kina ta danna waya ko kina ta yin horn din mota kowa na waigwaya kalle ki duk wannan baya cikin mutuncin da addini ya sa miki duk baya ciki kuma daga ciki akwai abin da ka iya ja miki tsinuwa Allah kamar sanya turare din Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata su sanya turare irin wanda za a ji kanshin shi din sun wuce ya hana su saka irin shi su fita cikin mutane Allah ya tsare to wannan kenan yanzu game da wasu daga cikin muhimman abubuwa kenan na tanadin da musulunci ya wa iyamaci domin a girmama ta na ƙarshe shine musulunci ya ba iyamata dama ta mallaki properties a da a jahiliya ita ce property din ita ce abin da ake mallaka yanzu kuma ita ma za ta iya zama mai kuɗi a tajira ta saya ta siyar ta yi kasuwanci ta ci riba ta tara kuɗi kuma sunan su kuɗinta kuma duk kuɗin mace to ba a ce ta ciyar da kanta ba Allah bai halasta mata bai halasta wa miji wato ya sakaci yace tunda kina da kuɗi kawai ki je ki sayan da zaki ni ba ruwana wannan lusaranci ne da maza suke yi a yanzu sai su ce wai su ba za su ba mace kuɗi ba tunda tana samu a'a abinda yake so nata a bata ta tara ta kashe kayanta ta sai gwal in tana so ta je umara in tana so ta sa a tamfa irin wadda ta ga dama ta miliyan 1 da rabi in kansu ta saka babu komai ta canza motar ta canza wardrobe ɗinta duk wannan kayan ta dama a cikin kawa aka haife ta idan ta ga dama ta yi wani abu a cikin gidan na kyautatawa wa miji in ya ga dama ya karba sai ya gode Allah sai ya gode Allah ya godiya in ta sai ma ƴaƴan shi ko ta sai ma ƴan uwansa ko ta yi wa mahaifiyarsa duk wannan cikin alkhairi ne idan zama yi daɗi ko mata suna cewa wai daɗin zama aure yake sa a ce wa miji baba tun zama yi daɗi babu abin da ba za a yi ba amma dai wai a sa mata taklifat ko a ce a yi 50-50 to wannan ba irin na musulmi ba ne ba irin na al'adar musulmi ba ne wasu al'adu ne baƙi da aka aure yanzu ake amfani da su yanzu galibin mutane in sun ga matan suna samun kuɗi ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko wata harka ko sun gada ko dai ya saka hasada da baƙin ciki ya dinga nuna shi yana kishin ta yi arziki ko kuma ya janye jikin shi daga wani responsibilities da suke a kansa wanda Allah ne ya ɗaura mishi ya ce to sai ki dinga yin kaza da kanki to wannan duka baya cikin halin girma da karamci yawwa mazaje wanda suka san abin da suke yi bai so ma ya san me matar shi take samu kuma koda a ce ta bashi wato bashin wani abu an siyo wani abu koda gishiri ne sai ya biya iyayen mana da haka suke zai ce to a lissafa mun zan biya amma yanzu ko haka ce ana bin shi bashi sai ce ke sahura baki da mutunci ko wallahi duk abin nake a gidan nan baki a gani yanzu kin bani bashin 5000 sai na biya ki ah to ba bashi bane ai bashi an ce a biya an ce ma a rubuta ma ko tsakanin da mahaifi ne ana rubuta bashi ana biya akwai wani yaro a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo baban shi ƙara bu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baba na ya ci bashi na ya ki biya duk da a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma yaron nasiha cewa ya yafe ma uban kudin amma dai kinga ya tabbata dai an ci bashi don uban bai kareta cewa ya ci bashi mace mamaki dinga yace ni da na ciyar da kai tun kana karami na maka ragon suna na taimaka maka rayuwarka ta alkinta in baka da lafiya in kasa bacci har sai naga ka warke amma ni kake mu wannan wulakanci yau shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da yayi hawaye yake ce ma yaron izhab anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka ka aidana baban ka kai hakuri ka yafe mishi a shahidi shine har tsakanin da da uba ana iya yin bashi kuma idan bashi ya shiga ciki abinda ake so shine ya biya saboda haka mace kudinta nata ne kudin mijinta ma kuma nata ne wannan shine kaidar shari'a amma idan ta ga dama ta kyautata to babu laifi wannan ina fadan ideal situation ne inda yake a shari'a wataƙila in reality yadda ake aiwatarwa za a ga ba haka bane to waɗanda suke yin ba haka ba sun sabawa watin shari'a sannan daga cikin abin da musulunci ya kiyaye wa mace shine wajen girmamawa ya hana hatta a daka mata tsawa ko a ci mutuncinta ko a muzanta ta ko idan har ta kama cewa za a buge ta na bai ce kada a buge fuska in har ta kama dama shi dukan ma an ce sai in ya zama abu ya kai makwara an rasa yadda za a yi kuma aka yi tsammanin cewa zai iya kawo maslaha amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa maza haka ya ce farko ya ce a daina dukan mata sai kawo ƙara yana cikin sunan Abi Dawud annabi ya ce a daina dukan su kenan sai mata kusan kuma iyayen mata wasu ba su iya samun waje ba cikin nan suka dinga rashin kirki duk abin da suka ga dama su aikata su ce oho dai annabi ya ce kada a buge mu har dai wasu mazan suka je suka sake kai ƙara suka ce to ya manzo Allah matanmu da dama sun ƙi jin maganarmu kuma ba mu da ƴancin yanzu mu yi musu hukunci sai manzo Allah sai ya sanya to shikenan duk da ta ƙi zama lafiya a hukunta ta to shine kuma sai aka samu kuma wasu masu rashin tausayi su kuma duka kamar sun samu dawa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake dukan mace baya cikin zababbun mazaje wato ba mutumin kirki ba shi sa har da wata mata bazawara ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wane duk sun ce suna so ta akwai Muawiya nabi ce to Muawiya dai talaka ne ba shi da kuɗin da zai iya rayuwa da ke a yanzu ba ina baki shawara karki a wuri wanda bai da yadda zai ci da ke sannan Abu Jaham shi kuma mugu ne kullum bulala shi tana kan kafadar shi idan kika aure shi jikinki zai gaya miki karki aure shi wato wanda aka san ɗabi'ar sa mugu ne mai dukan ƴaƴan mutane to yana da gaskin abin da za a iya hana shi aure ma dan wani saboda haka ba abin alfahari bane wai mutum ya zama wai shi wani azzalimi ko wani shago wanda ya zama kamar dan boxing yana ma matar shi kutufu wani har ya kumbura mata fuska ko kuma har ya karya mata hannu duk wannan baya cikin mutunci bai cikin halin mutanen kwarai Sayyidina Ali radiyallahu anhu sun taba yin fada irin na mata da miji shi da Fatima radiyallahu anhu me yayi kawai sai ya fice ba mata gidan tana ta magana tana ta tsiwa tana ta yi sai ga ba zai iya jura wannan tsiwar ba kada a samu wani akasi sai ya fice ba mata gidan sai ya je masallaci ya kwanciyar sa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kawo mata ziyara yana shigowa sai ya ganta ita kadai da alama kuma tana cikin damuwa sai ya ce ina dan uwan naki domin Aliyu dama cousin din ta ne ina cousin din naki yake ita ce wai yana nan wai ya fita wai saboda an yi abu kaza shi ne ce to yaje din Allah raka taki gona sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi sawun shi ije ya same shi ya ce tashi ya Abu Turab me hada ka da wanci yanzu ya musu nasiha ya ce su yi hakuri da junan shi saboda haka idan gidan ya ki lafiya sai a fita abin mata dama gidanta ne in ta huce daga baya sai a dawo sai a sulhunta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shari'ar sa abinda Allah ya ambata da abinda yake cikin hadisai shine hani game da dukan mace har sai in ya zama dole wato kamar yadda ake cewa akhiru dawa'i alkayyu karshen magani shine lalas an san lalas ko irin abin da yake a makera da idan mutum yana zazzabi zazzabi yake warkewa zazzabin malaria ko typhoid ko wani abu yake warkewa sai a je a dauki wani karfe kamar tsinken tsire sai a saka shi a wutan makera sai yayi ja sai a dauko sai a dana wa mutum anan jikin damtsi ayi mishi zane guda uku dama uku hagu inda aka wannan aka mutum wannan zanan to wannan zazzabin ko na ajali ne sai ya ci sauki sai dai daga baya mutu nan da nan zaka ga yana zufa zaka ji kuma wurin yana warin abin nan konewar naman mutum sai ya ji sauki shi yake ce malalas to ba a yin shi sai ciwo ya kai makura kamar yadda asibiti ba a yi wa mutum operation surgery sai ya rasa yadda za a yi to haka shi ma duka yake ba a yi sai ya kai makura kuma in za a yi banda mari banda duka wanda zai ji mutum ciwo ko ya karye kashi ko kuma wanda zai tada abin nan ya rudu a jiki wasu malami ma suka ce abin da yasa aka ce ma a kai ga duka saboda mace in dai ta san mutuncin kanta duk ran da aka kai ga miji ya daga hannu ko ya daga bulala to wannan kadai ya ishe ta abin kunya da nadama tsakankanin kawayenta wanda zai sa ta gyara halinta haka ji labarin cewa wance ai sai da aka buge ta za ta daina ma zuwa cikin mutane saboda haka ba ta taɓa bari a kai ga haka wallahul musta'an to wannan shine abinda wato kamar takaitaccen bayani game da matsayin mace a musulunci to ana nan sai aka zo da wani abu da ake ce magwagwarmayar wato ƴancin mata shine feminism wannan gwagwarmaya asali ba a nan ƙasashenmu na musulmi aka fara ta a ƙasashen turawa su ne suke da ɗabi'a da yanayi wanda ya yi warrancin cewa sai sun yi wannan gwagwarmaya gaskiya ne wanda ya san tarihin al'ummar turawa ya san cewa sun rayu a wani zamani da ake cutar da mace kwatankwacin irin wancan cutar wanda ake a jahiliya ko ma fiye da haka bari mu buga mana wani misali ta wani abu da taɓa karantawa a tarihi akwai wata mata da ake ce ma Julia Toppin mutumiyar ƙasar Italiya ce a wani gari da ake ce ma Palermo ta rasu a shekarar miladiya na 1561 ina jin wato a tsakiyar ƙarni na 15 yanzu muna ƙarni na 21 ko yanzu da faruwa wannan tarihin kamar shekara 500 da wani abu wannan matar ta tafi kafa wata ƙungiya za a iya cewa ita ce ƙungiya ta farko ta radical thinking na mata against maza me ya faru da ita Allah ya zuce ta da wani miji ne ɗan giya wanda zai je ya sha giya ya dawo ya yi amai ya yi ashariya ya fasa tukwane ya ƙwalla da robobi sannan ya lakaɗa mata ɗan banzan kashi kullum aiki ce ya buge ta wataƙila ta kai ƙara gidansu ko a ce ta yi haƙuri yadda aka saba ko yaya Allahu ya alau to sai ta ɗauka wa kanta mataki sai ta siyo guba poison ta saka ma wannan mutumin banza abinci ya ce mutu ta ga ta samu mafita daga nan kawai ta kafa wata ƙungiya asalin ƙungiya ce da ake tara mata wanda suke cikin abusive marriage wato wanda suke shan wahala a gidan aure ba ci ba sha ba mutuntawa ko ana duka ko ba mutunta iyaye ko irin wannan auren mara daɗi sai tana tara su a wani club tana musu nasiha tana koya musu dabaru tana rage musu damuwa ita ce shugabansu gaba ɗaya ta tara mata a club ɗin nan sun fi guda 500 a lokuta daban-daban wanda aka musu register a cikin wajen shekaru 16 ta je tana wannan abu ta bar garinsu na Palermo ta dawo Rome kamar a ce ta bar Gusau ta dawo Abuja ko ta bar Katsina ta dawo Abuja Rome shine babban birnin Italiya a lokacin ina zama har yanzu ko shine ko har yanzu ma shine so da ta dawo tana ta yin wannan nasiha tana ba mata dabarun nan ba sa ci da haka duk mata da dabarar ta kici sai a ɗauki kuɗi a asusun ƙungiyar sai a siyo guba sai a zo cikin majalisar a lissafa laifuffukan mijina a ce wane mijin wancan ƴan ƙungiya ya dake ta lokaci kaza ya ci mutuncin ta lokaci kaza ranar kaza ma ya dake ta sai tayi 100 saboda haka yau wannan kungiya ta yanke mai hukuncin kisa kuma hukuncin kisa shine kematar shi zaki je ki saka mai guba a abinci kawai aika da shi lahira kowa ya huta a irin haka wannan matar ta kashe maza sama da 100 kafin aka kama ta da ita da wasu cikin kawayenta irin wannan zawara wanda suka kashe mazajen nasu aka yi musu hukunci aka kai su gidan yari daurin rai da rai haka dai labarin su ya kare an kama wajen mutum 8 a ciki idan kina so zaki iya browsing zaki ga tarihin sunan matan Juliana Topen ana spelling din shi G I U L I A Julia Topen T O P A N E labarin yana nan akan internet to wannan matar kun ga irin abin da ta yi shine irin wannan gwagwarmaya to me ya kawo wannan gwagwarmaya a wurin turawa kasashen turawa sun rayu a wani yanayi wanda ana zaluntar mata zaluncin yayi yawa mace ba ta da yancin misali a da kasar turawa mace ba ta da yancin jefa ƙura suna yin demokradiyya amma mata ba sa jefa ƙura sannan mace ba ta da yancin mallakar wani abu duk abin da ta mallaka namijinta ne in ya ga dama zai ɗauka kawai ya siyar sannan mace ba ta da yancin wato ta riƙe wani ofis a ƙasar turawa sannan idan tana aiki idan an ɗauke ta aiki to ba za a ba ta albashi irin na namiji ba ma'ana an ɗauke ta aiki level ɗinsu ɗaya qualification ɗinsu ɗaya da namiji to amma za a ba ta albashi ne rabin abin da ake barshi da dai abubuwa da yawa ire-iren waɗannan da ake yi wa mata to wannan shi ya fara jawo wannan rajin kare 'yancin mata a cikin tsakiyar ƙarni na 19 sai mata suka fara yin gangami don yin wannan gwagwarmaya don samun ma kansu mafita har ya zama abin da muke gani ɗin nan yanzu to kun ga wannan ya shafe su ne cikin ƙasashensu bai shafe mu ba amma saboda mu mun ƙware a kwafi-kwafi duk abin da turawa suke yi haka muke zuwa mu ɗauko shi copy and paste mu kawo cikin mu duk abin da turawa suke yana ba mu sha'awa muna ganin su ne suka waye da irin abincin da suke ci da irin sutura da suke sawa da irin yaren da suke magana da shi da salon rayuwarsu da shi muke ɗauka yanzu rabin abincin da ake ci a ƙasar nan ba na turawa ba ne da amanta ma da abinci na gargajiya yanzu kana neman ɗan wake a garin Abuja nan ba ka shiga magana ba ko kana neman ɗan gauda ko fatai ko gurasa abincin namu na gargajiya wani ba bai san sunansu ba masu sai dai ya ji ana faɗi kawai ka shiga magana in kana neman su kuma duk ga Hausawa nan da Fulani da Nufawa da Bare-bari da Kano da duk gasu kowa sai dai a ci shawarma a ci chips a sai inda za a yi Allah ya kyauta to wannan kwafi-kwafin na turawa da muka saba shine muka je sai muka kwafo sai muka kawo cikin ƙasashenmu da gaske ne a aikace ana samun mazaje marasa kirki kuma shi kirki idan mutum bayi da shi kawai bayi da shi ko babba ne ko yaro ne ko malami ne ko jahili ne ko attajiri ko talaka ko mai sarauta ko wanda bai da sarauta duk ana iya samun wanda bai da kirki a ciki akwai mazaje cikin masu ilimi wanda ba su da kirki akwai su cikin jahili akwai cikin attajirai akwai cikin talakawa akwai cikin yan birni akwai cikin yan ƙauye to wanda aka same shi da rashin mutunci shari'a ta zo da ka'idoji da tsari amma ba wai wannan ya halasta wa mata shikenan su shiga cikin wannan gwagwarmaya gata nan sai ka ga wata yarinya saboda bata samu miji ba tana jin haushin duk mazan ƙasarsu da suka kisanta sai ta kafa wata ƙungiya ta dinga zuga mata suna kashe aurensu ko da ta yi aure ya ƙi daɗi in ta tashi ne kun ta zagi mijin da ya mata rashin kirkin nan shi kadai sai ta zagi dukkan mazan gari ta manta hababanta ma namiji ne ki ai duk maza ba su da imani duk maza wallahi ba za su shiga aljanna ba kuma aljannan nata ne da haka suke zige mana ƴaƴa mata ga su nan duk sun zama ƴan gwagwarmaya ko kaga mace ta shiga wai har ta zama woman leader ta shiga siyasa ko kamar yadda nake faɗa ran nan ta shiga soja
da abubuwa irin waɗannan wanda bai dace da unufa ba. A yi haƙuri in akwai mata su jana, ni na faɗa ra'ayina ne kawai. Yau ra'ayina nake faɗa, ni ban ga dacewar a ce mace soja ba tsakani da Allah. Mace ai halitta ta bata aikin soja ba ce. To wannan yanayin da aka samu kai shi ne abin da nake so, wato na ja mana, na ja hankalinmu zuwa ga cewa wannan ɗabi'ar fa da wannan tsarin na wasu mata waɗanda suke ko dai suna da wani frustration da suka samu kansa a ciki, wato wata damuwa, ko suna da wani depression, wani ciwon damuwa da suka ji a gidan aure, ko da suka taso suka ga mahaifinsu yana yi ma mahaifiyarsu, ko abin da suka nema suka karanta na littattafai da abin da suka kalla na documentary ko fina-finai, ko saboda sun yi tafiya ƙasashen waje sun yi karatu, ko saboda an yi an koya musu a cikin makarantunmu na gida, to wannan fa ba al'adar mu bace, kuma ba abu ne mai kyau ba, musulunci bai yarda da shi. Kuma cewa duk matar da ta shiga cikin irin wannan gwagwarmayar sai ta gama tafiya ga baki ɗaya, ta gama halaka 'ya'yan mutane, sai ta gane ashe akan kuskure take. Kawai sai a ji labarin ta yi aure, bayan kuma ga 'ya'ya da yawa ta hana su yin aure, ko ta sa su sun kashe aurensu, ko ta ziga su suna ta rigima da mazajensu, kuma ita kuma sai a kawai tana posting ɗin kawai hotunanta da miji kawai suna shargallansu, waɗancan kuma su dinga buɗe baki haka kamar sun ga mala'ika. Suna mamaki suna Allah ya isa, to wai ce ku biye mata ba, kun ƙi bin shari'ar Allah, kun biye ma wata 'yar bariki. Saboda haka a kiyaye jama'a, a kiyaye gwagwarmayar ƙoƙarin ƙwata wa mata 'yanci ba ta cikin ɗabi'u da al'adun matan musulmi. Kuma musulunci ya bai wa mace duk 'yancin da ake buƙata a ba ta, babu wani 'yancinta da aka tauye ballantana a ce za a ƙwato mata. Abin da ya rage kawai shi ne mu duƙufa, mu maza da ku iyayenmu mata mu duƙufa wajen sanin mai addinin musulunci ya karanta game da mu'amala da zamantakewa, sannan mu dage wajen aiwatar da shi a bisa hasken shari'a. Babu shakka ana iya samun gazawa ko ana iya samun rashin kyautatawa wajen wasu alaƙoƙi tsakanin iyalai, amma wannan baya komawa ga shari'ar musulunci, a'a yana komawa ne ga individual, wato ɗaiɗaiwan mutane su ne suke da wannan halin. Kuma shi hali kamar yadda Bahaushe yake cewa zanen dutse, ɗan adam da kika gan shi duk ɗan adam yana da halin da dama halinsa ne, yana kuma da halin da yake iya koya yau da kullum saboda karatu ko shekaru ko kuma ya taso ya ga ana yi. Idan mutum ya taso ya ga a gidansu iyayenshi masu kyauta ne da zumunci, ana sa ran ya koya a wurinsu. Ya taso ya gansu cewa wato marasa mutunci ne, babu mamaki don ya koyi rashin mutunci a wurinsu ko ya koyi rashin zumunci. Amma dama akwai ɗabi'a da ɗabi'ar mutum ne yana tare da ita, da shi da ita ake halittarsa. Akwai ɗabi'a kuma da ake koya, saboda haka za mu koyi ɗabi'a mai kyau ne ta hanyar karatu da kwaikwayo da mutanen kirki da kuma ƙoƙarin addu'a cewa Allah ya ba mu halaye na gari. Saboda haka ya ku iyayenmu mata, gwagwarmayar neman 'yancin mata wani wato tafarki ne wanda yake matacce tun farkonsa. Allah bai yi maza da mata ɗaya ba, saboda haka babu yadda za'a yi wani ya ce zai daidaita, kamar yadda Allah ya ba mu labari take cewa inni wada'atuha unfa walaysa dhakaru kal unfa, na haifi iyata in ji uwar Maryam tana ta yi fatan ta haifi namiji ta ba da shi ya zama mai hidima a masallaci, da Allah ya tashi ikonsa sai ta haifi mace. Ita ce Allah kaga abin da na haifa, na yi maka alwashin zan baka ɗana ya zama mai hidima a ɗakin Allah, ya a ɗakinka ya Allah. Amma an haife ta mace, kuma wani sadakaru kal unsa, namiji da mace ba ɗaya ba ne, wannan shi ne gaskiya, namiji da mace ba ɗaya ne. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mazaje suna gaba da mata su ne masu kula da su. Akwai inda namiji ya fi mace wajen ƙarfi da ƙarfin hankali da juriyar wahala da shugabanci, duk an ce namiji ne akan gaba. Akwai inda mace ta fi namiji wajen tarbiyyar yara da kula da gida. Akwai abin da ma mace za ta yi namiji ba zai taɓa iya yi ba, duk yadda namiji ya kai ga san 'ya'ya bai sai ya faɗa da kanshi ba, balantana a ce zai bashi nono ko yare nan shi dole mu take yin wannan wannan wani abu ne da Allah ya kebance mata da shi akwai kuma inda suke daidai wa daida shine wajen salloli biyar aka daura wa maza haka nan salloli biyar aka daura wa mata azumi tara aka daura wa maza ko 29 haka su ma mata in namiji na da dukiya zai yi zakka haka su ma mata shine abinda muka karanta a baya fadin Allah cewa wato da Allah madauki sarki yake magana mun karanta ayan ne fadin Allah man amila salihan in dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyinnahu hayatan tayyiba wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace za mu bashi rayuwa a duniya mai kyau a lahira kuma mu bashi aljanna Allah ka sa mu dace da aljanna saboda haka mu kalli wannan tattaunawar a matsayin yadda za mu gane bambanci tsakankanin matafiyar addini game da matsayin iyamaci kuma mu godewa Allah da Allah ya yi mu musulmi a cikin kasashen musulmi ɗan uwanmu da danginmu duka musulmi mu yi fatan su rayu da mu a bisa wannan tsarin na musulunci sannan kuma wancan tsari na gwagwarmaya ta neman yanci mu san cewa al'ada ce wadda ba tamu ba kuma ta saba wa addininmu sannan kuma ba ta haifa mana ɗa mai ido ba sai mu guje ta idan Allah ya jarabci wata cikinmu da samun kanta a cikin yanayin aure ko zamantakewa mara daɗi sai ta bi hanyar da shari'a ta tsara mata ta yi ta addu'a Allah ya kawo mata mafita babu laifi ta kai ƙara gurin iyayenta ko waliyinta ko sirikinta wanda za a zauna a tattauna idan abin mai gyaruwa ne a gyara idan duk wannan ya ƙi gyaruwa musulunci ya halasta mata ta nemi a sake ta idan tana ganin ba ta iya zama a cikin abusive marriage ba musulunci ya halasta mata ta nemi a sauwaƙe mata ta tafi ta je ta yi wata rayuwa amma musulunci bai ce mata ta fita daga cikin gurumin aure ta shiga wata ƙungiya a kama faɗi tashi ko a je a kai miji ƙara gurin 'yan sanda ko gurin wasu lauyoyi a yi ta rikici a yi ta rubutawa a kan Facebook ana Allah tsine mishi ba don Allah ya tsine mai sai ya fi jiya rashin mutunci sannan kuma musulunci bai ce ki tashi ki shiga cikin wani group ki je ki kai ƙara irin na please hide my ID don Allah kar a faɗi ko ni wace ce ki je ki faɗi ƙarya da gaskiya wajen mutane 1000 su dira akan mai gidanki sai ta tsine mishi albarka ya zai yi albarka ku wannan duk baya cikin tafarkin da musulunci ya koya mana wajen neman wato maslaha game da rigingimu idan sun faru tsakankaninmu da tsakankanin iyalanmu a ƙarshe muna addu'a Allah madauki sarki ya sanya muku albarka a rayuwarku da ta iyalanku waɗanda suke da matsaloli da damuwa da suke ta aikowa a musu addu'a ya Allah madauki sarki kai ne mahaliccinmu kai ka san zukatanmu ka san buƙatunmu ka san kuma abin da yake alkhairi gare mu Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ka gafarta mana zunubanmu ka sanya mu cikin waɗanda kake ƴantawa a wannan wata cikin bayinka waɗanda a ƙarshen watan nan zai zama ka rubuta sunayenmu da sunayen iyayenmu da sunayen malamanmu da ƴan uwanmu a cikin ƴantattun bayi waɗanda za su tsira ranar alkiyama ibadojin da muke a cikin wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙonka ka amsa mana ya Allah muna roƙonka ka amsa mana ka kuma gafarta mana kurakuranmu ka sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين